Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan daren Litini 13 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldiniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba ya ku mai kiri ne tare da Hausa dan mai soro. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Bayan labarai za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da wani sabon shirin tallafawa masu karamar sana'a da lamuni da ba kudin ruwa, kama daga naira 10,000 zuwa 50,000. Kuma akan wannan batu ne zamu nemi zamu so mu ba ku dama ku kira ku ba da ra'ayinku. Ko me ya bambanta wannan shirin da N Power da aka yi a baya, kuma ta yaya wannan shirin zai amfani talakan Najeriya. Kamar kullun lambar mu su ne wato 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa a ƙara ɗaya kana a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jami'ai a Jamhuriyar Kamaru sun bayyana kame sojoji 7 da ake zargi da yi wa mata da yara kisan gilla a shekarar 2016 a lokacin da suke yakar kungiyar ta'addar Boko Haram. Hukumar Kwato 'Yancin Bil'adama ta Amnesty International ta ce kamen da aka yi ci gaba ne, amma ta bayyana cewa dole a yi bincike mai zurfi kan kisan gillan da sojojin Kamarun suka yi. Ilara Alarozi mai bincike ne a hukumar Kwato 'Yancin Bil'adama a yankin Tafkin Chadi.
The opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication appear to be a welcome step.
Tace so mu bincike da kuma kamen da ministan sadarwar Jamhuriyar Kamaru ya sanar mataki ne mai kyau. Sai dai tilas ne gwamnati ta nuna cewa da gaske take akan binciken waɗannan laifuka. Muna kuma da yakinin cewa idan har ana so a dauki wannan binciken da gaske, to tilas ne a bincika a ko irin hakan ta faru a lokutan baya. Mai magana da yawun gwamnati Isa Ciroma ya ce an kama sojojin 7 ne a makon da ya gabata da laifin kashe mata 2 da yara 2 da ake zargin sun taimakawa 'yan ta'addar Boko Haram. Lamura sun tsaya cik a kasar Zimbabwe yayin da aka dakatar da rantsar da shugaban kasa sakamakon kalubalantar zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli da 'yan adawa suka yi. Wannan shine zaben kasar na farko ba tare da Robert Mugabe a cikin 'yan takara ba. Masu sharhi kan lamura sun rasa abinda wannan ke nufi a tarihin kasar ta Zimbabwe. Kafin a bayyana sakamakon zaben, masu goyen bayan jam'iyyar Hamayya sun shiga titina a babban birnin kasar wato Harare domin murnar yin nasara. Daga baya kuma suka yi zanga-zanga kan jinkirin fitar da sakamako da aka yi. Daga ƙarshe kuma suka arce bayan da 'yan sanda suka buɗe musu wuta har suka kashe mutane 6. Makonni 2 bayan zaben, har yanzu ba a rantsar da Emmerson Mnangagwa shugaban ƙasa mai riƙon gado ba, wanda aka sanar a matsayi wanda ya lashe zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan kasar China sun kame wakilin sashen Mandarin na muryar Amurka da kuma wani dan jarida a yau Litinin, a yayin da suke tattaunawa da wani tsohon farfesan kasar China wanda 'yan sanda suka yi awan gaba da shi lokacin da ake tattaunawa da shi a gidan talabijin din muryar Amurka kusan makonni 2 da suka wuce. An kama dan jarida Yibing Feng da kuma ma'aikacin kwantiragin muryar Amurka Allen Ai a Jinan da ke lardin Shandong, bayan da suka yi magana da farfesa Sun Wenyong mai shekaru 84 a cikin gidan shi. Sun ba da bayanai kan kama shin da aka yi ga Feng, ya kuma godewa tashar muryar Amurka da ta ba shi damar amfani da 'yancin shi na faɗin albarkacin baki ta kafar sadarwa. Abin al'ajabi ne da aka kama 'yan jarida 2 ba don komai ba, don yin aikinsu, in ji daraktar muryar Amurka Amanda Bennett. Ta kuma yi kira da a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Masu kasuwancin Amurka sun dade suna kokarin daina amfani da kudi a hannu su maida shi zuwa katunan banki. Amma wannan yunkurin zai iya kawo matsaloli a babban birnin kasar wato Washington DC. Waɗansu 'yan majalisa a Washington din na cewa rashin amfani da kudin a hannu yayi tsauri da yawa. Kuma idan aka amince da kafa wata doka da wani dan majalisar gundumar Columbia David Grosso ya gabatar, waɗansu masana'antun marasa amfani da kudi a hannu za su biya tara mai dimbin yawa. Duk da sauƙaƙin hulɗar ciniki da yake da shi, haramta hulɗar kasuwanci ba tare da amfani da tsabar kuɗi ba zai iya sabawa dokar gundumar ta Columbia. Dan majalisa David Grosso na da yakinin cewa karɓar kati kaɗai yana nuna bambanci ga jama'ar birnin waɗanda ke amfani da kuɗi a hannu kawai. Ya ce ya kamata a ci tarar masana'antun da ba sa barin mutane su yi sayayya da tsabar kuɗi. Ya ce kusan kaso 30 cikin 100 na mutanen da ke zaune a gundumar ta Columbia ba sa amfani da banki ko kuma ba sa amfani da shi yadda ya kamata. Ma'ana wato ba su da asusu a banki ko ba su da katunan bashi.
Hafsa ɗan mai sauri kenan ta karanto banda labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a kokari da take na raya arziki a Najeriya, gwamnatin Najeriya ta bullo da wani shirin tallafawa masu karamin sana'a da lamuni da ba kuɗin ruwa kama daga naira 10,000 zuwa 50,000. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Eli Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Siriyar Najeriya da nazanta da su sun buƙaci zuwa ido don samun nasarar sabon shirin gwamnatin Najeriya na samar da lamuni marar kuɗin ruwa ga masu ƙananan sana'o'i. Wannan sabon shirin dai kamar yadda jami'in labarin muƙaddashin shugaban Najeriya Lahore Akande bayyana zai shafi masu ƙananan sana'a miliyan 2 da aka tsara cimma adadin mutanen zuwa ƙarshen shekarar nan. Abuja da Lagos da suka fi yawan jama'a za su fi amfana da yawan mutane da za a ba wa lamunin da kowace jiha za ta ci gajiyar mutum 30,000. A tsarin wannan lamuni da za a biya a wata 6, mai ƙaramar sana'a zai samu naira 10,000 daga farko. In kuma ya fara biya kan kari za a iya ƙara masa har zuwa mafi yawan lamuni ko tallafin naira 50,000. Mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce gwamnatin za ta ci gaba da bullo da hanyoyin raya arziki da ya haɗa har ma da manyan sassa da suka haɗa da fannin zuba jari da amfana da arzikin ma'adinai baya ga man fetur.
Shi kansa tattalin arzikin ya dawo ya zauna daram da gindinsa kafin a fara gina shi. Akwai abubuwa da yawa da gwamnati ta sa a gaba a wannan fanni wanda kuma su kansu sakamakon ana gani aikin noma da aka ƙarfafa, aikin tono ma'adinai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba da irin gudunmawa da suke bayarwa wajen tattalin arziki.
Ga Hajiya Zainab Muhammad da ke campaign din samun tallafawa tattalin arzikin mata ta buƙaci zuba ido kan lamarin don isa hannun mutanen da suka dace ko suka fi buƙatar wannan taimakon.
To in aka ce ma za a karkatar da abun bai wuce mu mata bane. Mata kalilan ne wanda suke waje, ma'ana su ne ma'aikata, amma yawanci mata su suna cikin gida ne. Wani ma har a ci a cinye a ci ma da sunanki baki san ma an cin ba, an karɓa an hau kai an zauna. Da yawa-yawan mata akwai wanda na san an ruɗe su maganan ƙungiyoyi a zo a karɓi kuɗinsu ma a kan su yi rijista su biya kuma za su amfana da irin abu kaza kuma ba amfanan suke yi ba. Shi yasa nake kira ga al'umma su ji tsoron Allah iya kokari, sannan kuma ina kira ga su mahukuntan da abun ya shafa su sa ido sosai domin akwai ɓata gari a cikin wani al'amari sosai. Ni ina da masaniya akan haka gaskiya.
A nasu bangare wani matashi mai suna Ibrahim Garo a Garki Village Abuja ya koka cewa tamkar gwamnati bata maida hankali wajen bunƙasa rayuwar matasa ba duk da gudumar da matasan ke bayarwa a lokutan zabe. Yana mai fatar tallafin zai gyara lamuran da suka tabarbare.
Wanda mu ne muka sha rana, muka sha wahala, muka tsaya, muka tare, muka kare, muka jajirce da ƙarfin mu har wani abu wasu masu kuɗi a cikin mu suke iya ɗiban kuɗin su su bayar ba dan komai ba, domin a yi amfani da su domin a ga an kawo gashi ga wannan mulkin aka kawo shi kuma yazo ya rike komai. Mu ba ma jin daɗi a canda an watsar da matasa gaskiya, mu ya kamata a gyara. Wannan shine ra'ayina.
Jihar Abia, Kano da Lagos za su zama rukuni na farko a jerin masu cin gajiyar wannan shirin mai taken Trader Money. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la a gaida Nasura da mu Malika ya. Sai dai kan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku ko me ya bambanta wannan shirin da na Empower wanda aka yi daga baya. To yaya kuma wannan shirin zai taimaki ko kuma zai amfani talaka? Amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga batishin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne. Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku.
To madalla yanzu lokaci ya kai da za ku kira ku ba da ra'ayinku menene bambancin wannan shiri da kuma Empower da aka yi a baya kuma ya zai amfani talaka don haka sai a shirya a kira mu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To ina jin muna da kira wane ne akan layi?
Eh Abdullahi daga cikin garin lafiyan bari-bari.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
To wannan abubuwa ya kamata tun da yace za a fara da jihohi biyu ne ya kamata ya ce an fara da kasa baki ɗaya ne tunda hanci akwai kuɗi a ƙasa yanzu ya kamata a fara da kasa baki ɗaya ne don mutane sa cikin radadin abubuwa da suke abin nan shawarar haki nan.
To mun gode ƙwarai da gaske da fatan mahukunta sun ji abin da kake shawarar da ka ba su. Jama'a har yau dai kada ku sha'afa kuna kira ne ku ba da ra'ayinku akan menene bambanci wannan shiri. To bari mu je Bauchi kafin mu abinda wane ne a Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Amma wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba.
Na'am, eh to ra'ayina dai wannan shiri hakika shiri ne mai kyau. Kuma bambancinsa da Empower shi ne Empower sai masu karatu abinda ya shafi NCE da diploma da kuma digiri. To amma wannan na talakawa ne na 'yan kasuwa. Kirana ga gwamnati shi ne akwai mutanen ƙauye wanda ba su da account number da kuma BBN. To ƙarshe na san za a buƙaci account number. To muna kiran gwamnati da Allah wajen buɗe wannan account ɗin. Wanda za ka ba shi wannan shiri ya je ya buɗe account ɗin kyauta da kuma ta BBN number kyauta. A da a taimaka ma talaka ƙwarai da gaske. Sunana Ayuba Garba Imam. Kafin madaki a jihar Bauchi. Na gode.
To mun gode ƙwarai. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Ana magana Tijjani Malam Biri daga ƙaramin hukumar karatu
a Yobe. To Tijjani duniya na sauraron ka.
To alhamdulillah to wannan shiri dai gaskiya ya yi daidai. Amma ana ba da shawara a kan cewa akwai talakawa da suke a ƙauye wanda ba su da BBN da kuma lambar account. To su ya za su yi shimari wannan shirin.
Da fatan mahukunta za su je kuma su dau wannan magana insha Allah su yi aiki a kai don haka sai a ci gaba da kiran mu domin a ba da ra'ayi akan wannan batu ta yadda wannan sabon shirin zai amfani talaka da kuma irin bambancinsa da shirin da aka taba yi a baya na Empower. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To babe a ku makeri da fatan kawo da lafiya kuma barka da yammaci.
Yawwa.
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala muna sauraron ka.
To gaskiya ba bai kuma kyari ɗan uwan mu talakawa fa suna ta murna ina gaya ma hankali lalle to mulki ya fara daɗi sosai. Duba da kaga bambancin wancan ai wancan na 'yan takarda ne 'yan boko ne 'yan gidan kila wanda suke da hannu da shugaba suke da wannan damar. To kaga wannan shi ne na asalin talaka wanda ke kai ƙuri'a ko da 1000 zai samu ya bambanta da gwamnatin da ta gabata kila sai dai wasu can a kike more arzikin kasan kaga wannan arziki ne ko da za ka kwankwasa ko naira zai zuwa jinka kasan arzikin kasan ka
yake amma dai ka san ba kyauta bane wannan rance ne za a bayar mutun ya biya
to ai da ma ba rai ba kyauta dan take so a bada ba ai rancen ma to ai to yanzu a samu da can wanda zai baka rancen ma mana ai da din can sai ake ba kudaden suna tawa da ka da yin dai kasashen duniya
to goje kula da gaskiya
to ba su ba da rancen ba kaga wannan kuma ana ba da rancen ne a je a biya shi a maida ma gwamnati kuma
to mun gode Murtala bari mu je jihar Sokoto wane ne a Sokoto
to baba ya ko makeri barka da wani
yawa
to sunana Usman Bello Bonkari karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya
to mallam Usman duniya na sararin ka
eh to baba Yakubu bambancin su da yan power dai kamar yadda ya gabata wadancan nan masu karatu ne diploma degree da NCE wanga kuma an ce ne yan kasuwa ne masu karamin karfi to amma ba shi bane wai babban matsalar mu gwamnatin baba Buhari ita ce yawan program za a ga ta hitowa da shi amma sai ga babu implementation din wannan abin a ga cewa an ce an kai karshe ne kana diba form din da an kai to da shi ne ba shi shukka suna nan zai yawa amma har yau ko guda baka ji wanda tallaka yan mura ba to ana abin da muka kira gare su in dai har da gaskiya ne gwamnatin shugaban kasa ke yi to ta zabi shugabanni na garin wanda za su jagoranci waɗannan abubuwa a ga cewa duk wanda an kasan matakin albashi ne ya kai ko da 2018 suna kada ya shigo cikin wannan a samu wannan talakawa na nan a kauye a karkara mata su shigo cikin wangal kuma kada a ci gaba da sai BBN domin wallahi nan na ta samu matsala sai ga ana samun maɗe masu hannu shuni kawai suna moran waɗannan abubuwa to ka
mun gode ƙwarai da gaske bari mu je jihar Kwara wane ne a Kwara
sai assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam
na zuwa ku da gobe ya yi
lafiya kalau mallan na Kwara sai ka dan cire murya wane ne ya sunar
Umar Usman
to bismillah
ra'ayina shine wannan abinda aka kawo din yana daga cikin shawarar manufofin wannan gwamnatin a ta Buhari Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma Allah ubangiji ya taya su irin wannan shawarar da suke yin da suke yi saboda amfanin talakawan ƙasa
to mun gode ƙwarai da gaske bar mu wuce zuwa Zamfara wane ne a Zamfara
Malam Barau ne daga Fatar Kwasi.
To Malam Barau, bismillah.
Yawwa, to alhamdulillah, wannan shiri da kuka yi gaskiya alhamdulillah, muna jin daɗin su gargado insha Allah. To amma kamar yanda ƴan uwa magabata suka faɗi abubuwan gashi na ana yin su sosai amma dai baya shigowa hannun talakawa a gaskiya irin yanda ya kamata. Da fatan mu ga wannan mahukunta ya zamanto cewa yanda aka tsara din nan ya zamanto cewa duk wani talaka wanda aka yi dan shi abin ya fito a hannunsa gwargwado yadda ya kamata
to mun goje ku da gaske malam Bara'u
za a dauka wanda zai fito hannun al'umma
to bari mu je jihar Lagos wane ne daga Eko
Adamu Chenawit ne daga nan Ikoyi a Lagos Nigeria
to malam Adamu bismillah
ra'ayina shine kan cewar wani tunanin ta riga ta ya toshe saboda ta rasa hanyar da za ta fito a Nigeria shine yasa ta fito da wannan tsari domin ganin cewar zabe ya tinkaro don ta yaudar mutane a fito da wani tsari da cewar za a tallafa wa mutane
to mun gode ƙwarai da gaske bari mu je kuma Sokoto wane ne a Sokoto
Sokoto kuna magana da Alhaji Buhari daga Sokoto
to Alhaji Buhari bismillah
to ni abinda a kira na da gwamnatin Najeriya da ta ci gaba da kokarin ta saba yi na ba talakawa tallafi bangare noma da ake ba su to amma daga cewa idan aka ba shi shi zai zuwa ga hannun wasu da kai ka kula da ta ido da abubuwan da ke gudana
to madalla mun gode bari mu je jihar Niger wane ne a Niger
oye kana magana Malam Hamza ne daga nan jihar Niger
to Malam Hamza bismillah
nace wannan tsari da gwamnati ta kawo gaskiya alhamdulillah muna maraba da shi kuma bambancin shi da yan power kamar dai na magabata ke ta magana dai akan masu dan karatu haka NCE da sauransu dai
To kamar mu nan dai gaskiya ana yawan kawo mana dai form haka ga muna dan cicika amma har yanzu ba wani abu da ke za ki ta abun ga amma dai muna addu'a wannan dai da kawo yanzu Allah ya sa dai ayi shi kuma mu gan shi lafiya lo
amin summa amin bari mu je jihar Sokoto mu dau kiran mu ta karshe Malam da Sokoto na kusa to ina jin da da malam na Sokoto ko kuma da wannan ne muka kawo karshen kiran mu kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka Madalla kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 51 ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da a yau ta yi kunnen doki da kasar Sin da ci 1-1 yan kungiyar na Falcons na Najeriya dai sun yi waiwayin baya ne domin kuwa kasar Sin ce ta soma shiga gaba sa'adda ta shara gan Najeriya a minti na 39 na wasan to sai dai can kusan tashi wasan Rashidat Ajibade ta farkewa Najeriya kwallon dama suna sane da cewa kunnen doki kadai ya isa ya tsallakar da su daga matakin na rukuni Najeriya dai ta sami tsallakewa ne a matsayin ta biyu a rukunin nasu na D tare da yawan zura kwallaye domin kuwa makin su 4-4 ne da kasar Sin wace ita kam ta fice daga gasar a matsayin ta uku a rukunin kasar Jamus ce ta daya a rukunin da maki tara da ta samu sakamakon nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta uku na matakin to sai dai daya kasar Afrika da ke cikin gasar wato Ghana ita kam ta yi wajen rod duk kuwa da cewa ta yi nasara a wasanta na uku na matakin rukunin akan kasar New Zealand da ci 1 da nema kasar ta Ghana dai ta sha kashi ne a wasannin ta biyu na farko na matakin rukunin su na A to amma makin ta uku yayi karanci ga wucewarta mataki na gaba domin kuwa kasar Faransa da ke karbar bakuncin gasar ita ce saman rukunin da maki 7 yayin da Holland take binta da maki 6 a ture kuma kungiyar Barcelona ta kasar Spain ta lashe kofin gasar Super Cup ta kasar bayan da ta doke Sevilla da ci 2-1 a wasan da aka buga a kasar Morocco wannan ne karo na tara da Barcelona take buga wannan gasar to amma fa shine karo na farko da aka buga a wasa ɗaya tal kuma a wajen kasar Spain a halin da ake ciki kuma shahararren dan wasan kungiyar ta Barcelona Lionel Messi ya kasance dan wasa na farko da yafi kowa lashe kofuna a kungiyar bayan lashe wannan gasa wacce ta bada adadin kofuna 33 da ya lashe kenan a kungiyar haka kuma wannan kofin shine na farko da ya daga a matsayin sa na captain din kungiyar ta Barcelona Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Me zai sa cibiyar gwamnatin Amurka da ta kware wajen bada tallafi a kasashen duniya ta damu kanta da yancin addinai a kasashen da take aiki? A USAID muna ganin yancin addini a matsayin muhimmin abu a yunkurin mu na ganin gwamnati ta bada karfi wajen inganta rayuwar talaka. Kuma tana sauraron kukan talakawa a cewar babban jami'in gudanarwa na USAID Mark Green bashi yuwa a raba shi da yancin bayyana ra'ayi taro cuɗanya da juna da yancin nuna bambanci amma wani kokwaran dalili shine kungiyoyin addini da dama suna yawan aiki da USAID don bada agaji ko kuma gudanar da ayyukan jin kai ga mutanen da ake tauye hakkokinsu muna yarda da kungiyoyin addini abokan kawancenmu a waɗannan yankuna da aka manta da su a cewar Mr. Green yancin addini yana da muhimmanci don yana baiwa kungiyoyin addinai daman aiki da USAID da sauran cibiyoyi ba tare da sun yi watsi da muhimmancin koyarwar addininsu ba A wani bangaren kuma, rashin mutunta waɗansu addinai na yawan haddasa tashin hankali da kuntatawa da tozartawa al'umma baki ɗaya. Idan muna so mu ga illar rashin mutunta mabiya waɗansu addinai, ba mu buƙatar mu hangi nesa. Ta'asar da ɓarnar da ƙungiyar ISIS take aiwatarwa ya ishe mu misali. A USAID, da yake muna ɗaukar 'yancin addini a matsayin ginshikin 'yancin ɗan Adam, muna goyon bayan shirye-shirye da suke magana akan illar nuna wa waɗansu addinai ƙiyayya da kuma rikicin addini, da nufin yayatawa da kuma ƙarfafawa da aiwatar da dokokin da za su kare 'yancin addini, da kuma ƙarfafawa ƙungiyoyin al'umma gwiwa su yayata wannan aƙidar. In ji jami'in gudanarwa Green. Wannan ya kunshi ba da taimako ta fannin horaswa da kuma tallafin kuɗi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu. Yanzu haka, USAID tana yi wa tsarin haɗin gwiwarta da kuma samar da tallafin garan Bawul domin ya zama da sauƙi ga abokan haɗin gwiwarta, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin al'umma. A lokaci guda kuma, a taimaka wajen daƙile mummunan rashin mutunta waɗansu addinai kafin ya zama illa. USAID na aiki wajen tara cikakkun bayanai da zai taimaka a san ƙarfi da kuma himmar ƙasa inda take gudanar da ayyuka, kamar ƙarfin ƙungiyoyi masu zaman kansu da amfani da dokokin gwamnati. Daga ƙarshe, tare da haɗin gwiwar abokan gudanar da ayyukanta, USAID na ƙudurin ƙara ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban, inda ake da irin wannan fahimtar a tarihi. Ba abin da addinin ya ƙunsa ba ne, bai taɓa zama haka ba, a cewar Mr. Green. A kan juriyar al'umma ne ga yadda mabiya waɗansu addinai suke gudanar da addinansu daban-daban. Mun hakikanta cewa addinai da yawa ya zama al'ada tun zamanin annabawa. Mun hakikanta cewa ya kamata a adana shi don ci gaba da kuma bayyana abin da muka yarda da shi. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu labarai a takaice.
Jami'ai a jamhuriyar Kamaru sun bayyana kan mai sojoji 7 da ake zargi da yi wa mata da yara kisan gilla a shekarar 2016 a lokacin da suke yakar ƙungiyar ta'addar Boko Haram. Hukumar kwato 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta ce kamen da aka yi ci gaba ne, amma ta bayyana cewa dole a yi bincike mai zurfi kan kisan gillan da sojojin kamar suka yi. Lamuna sun tsaya cak a ƙasar Zimbabwe yayin da aka dakatar da rantsar da shugaban ƙasa sakamakon ƙalubalantar zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli da 'yan adawa ke yi. Wannan shine zaben ƙasar na farko ba tare da shugaba Robert Mugabe a cikin 'yan takara ba. Masu sharhi kan lamuran sun rasa abin da wannan ke nufi a tarihin ƙasar ta Zimbabwe. 'Yan sandan ƙasar China sun kame wakilin sashen Mandarin na muryar Amurka da kuma wani ɗan jarida a yau Litinin, a yayin da suke tattaunawa da wani tsohon farfesan ƙasar China wanda 'yan sanda suka yi awon gaba da shi lokacin da ake tattaunawa da shi a gidan talabijin ɗin muryar Amurka kusan makonni 2 da suka wuce. An kama ɗan jarida Yibing Feng da kuma ma'aikacin kwantiragin muryar Amurka Allen Ai a Jinan da ke lardin Shandong bayan da suka yi magana da farfesa mai shekaru 84.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gabaki ɗaya, wanda safe za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabon sauran shirye-shiryen muryar Amurka. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyan mu na wannan dare Suleiman Tarwale. Babaya kuma kiri ne daga nan Washington yake sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin.